ke magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 9 ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To me ranmu ta bayyana shugaban yakin neman zaben shugaban Amerika Donald Trump a zaben shekarar 2016, Paul Manafort yayi ƙarya. Har a yau dai ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin shugaban Amerika Donald Trump da 'yan majalisar ƙasar akan kuɗin gina katanga. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyar sa ta komawa gida daga ƙasar China.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta yi wani taron manema labarai inda ta gargaɗi 'yan jarida akan yaɗa labaran da za su taimakawa masu tada zaune tsaye. Bayan haka za ku ji cewa matakin jinginar da wani otel da gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi ya janyo cece-kuce a ƙasar. Har ila yau daga jamhuriyar ta Niger za ku ji cewa an ba wasu ɗalibai mata kyaututtuka saboda ƙwazon da suka yi a makaranta. Bayan haka muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu takardu da aka gabatar a gaban kotu sun nuna cewar Paul Manafort, wanda ya shugabanci kwamitin yakin neman zaben shugaban Amerika Donald Trump na wasu 'yan watanni a shekarar 2016, ya baiwa wani abokin hurdarsa mai alaka da jami'an leken asirin Rasha bayanai da suka shafi ra'ayin jama'a kan gangamin yakin neman zaben nasu. Waɗannan bayanan sun ƙara ƙarfafa hujjar cewar mai yiwuwa kwamitin zaben na Trump sun yi yunkurin haɗa kai da alaƙar da jama'an ƙasar ta Rasha a lokacin yakin neman zaben, ko da yake har yanzu masu shigar da ƙara ba su kafa wata hujja da ta nuna haka ba. A rahoton mai bincike na musamman Robert Mala ya tabbatar da cewar Manafort ya yi mishi ƙarya a game da cewar akwai wani abu da aka yi na musaya a tsakanin su da ƙasar Rasha. Manafort dai ya ƙi amincewa da cewar yana da sa hannu a wannan aiki da aka yi, duk dai da cewar ya bayyana da wannan a lokacin da ake zarginsa da cewar yana da alaka da wannan mutumin da ake zargi contesting ɗan ƙasar Ukraine wanda ake zargin yana da alaka da ƙasar Rasha. A daren jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump da jigajigen jam'iyyar Democrat suka bayyana ra'ayinsu ko kuma matsayarsu a kafofin watsa labarai, inda suka ce suna goyon bayan tsaron kan iyakar ƙasar, amma babu alama za su iya kasancewa su sha inuwa ɗaya kan adadin kuɗi da za a kashe wajen gina katanga. Wannan takaddamar dai ta yi sanadiyar rufe kashi 1/3 na ma'aikatan gwamnati tun daga ranar 22 ga watan Disamba a lokacin jawabinsa wanda ya yi daga ofishinsa na White House wanda ake kira Oval Office a Turanci. Shugaba Trump ya ce yanzu ya rage ga 'yan jam'iyyar Democrat su amince da kudurin da ya nema na kashe kuɗi. Kuɗin dai wanda za a kashe domin kawo ƙarshen waɗannan matsala a ƙasar, sannan a buɗe ma'aikatan gwamnati. Shugaba Trump ya ba da shawarar cewar za a iya warware wannan matsalar cikin ruwan sanyi, don haka ya buƙaci 'yan majalisun da su zo a tattauna a yau Laraba. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar mai suka fitar don mai da martani ga jawabin na shugaba Trump. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Senator Chuck Schumer sun zayyano wasu daga cikin kudurorin da suka ayyatar wanda ke nuna cewar sun bada damar a gabatar da kashin kudin kasar wanda suka bada damar a bude ofisoshin gwamnati da kuma kudaden samar da tsaro a bakin iyakar. Sun kara da cewar ai ci gaba da rufe ofisoshin gwamnati ya biyo bayan rashin amincewar da Donald Trump ya yi ne na cewar a bada dala Amurka biliyan 5.7 don gina katanga tsakanin Amurka da Mexico wanda suke ganin cewar ta yi tsada kuma ba ta da wani tasiri. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyarsa ta komawa gida bayan ziyarar kwanaki biyu da ya kai kasar China, inda suka gana da shugaban kasar Xi Jinping. Jirgin kasan Kim na musamman ya bar birnin Beijing da tsakar rana yau Laraba, ana kuma sa ran zai isa bakin iyakar Arewa maso gabashin kasar don isa Koriya ta Arewa a gobe da safe. Wannan ita ce ziyarar shugaba Kim ta hudu a China tun daga shekarar da ta gabata. Kasar ta samu kasancewa babbar kasa, babbar kawa ce ga kasar ta Koriya ta Arewa a bangaren tattalin arziki. Wannan ziyarar ta sa ana hasashen cewar Kim na haɗa kai ne da China don shiryawa ganawarsu ta biyu da shugaban Amurka Donald Trump. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ruwaito cewar Kim ya kwashe yinin ƙarshe nashi yana ziyarar kamfanonin haɗa magunguna a wajen Beijing. Daga bisani suka haɗu da shugaba Xi a wata liyafa kafin ya bar ƙasar don hazowa komawa gida. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudi Arabia da ta gudu zuwa ƙasar Thailand 'yar gudun hijira ce.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Helkwatar tsaron Najeriya ta gargaɗi 'yan jaridar ƙasar akan watsa labaran da ka iya taimakawa mayakan ƙungiyar Boko Haram. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka samu saɓani tsakanin rundunar sojan Najeriya da kamfanin jaridar Daily Trust ta Najeriya. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Publicity is a fuel of terrorism, and any journalist, and you take the lead in propagating what Boko Haram have said that they have done, whether you like it or not, you are working for Boko Haram.
Daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim ke bayanin cewar yayata labaran da ke fitowa daga 'yan ta'adda na Boko Haram tamkar taimakawa ta'addanci ne, kuma duk ɗan jaridar da ke bada muhimmanci ga labaran 'yan Boko Haram ɗin to tamkar yana aiki ne ga 'yan Boko Haram ko ya sani ko bai sani ba. Ina son bayyana cewar muna son haɗin kan kowa da kowa wurin samun nasarar wannan yaƙi da masu tada ƙayar baya a arewa maso gabashin Najeriya, don wannan yaƙi ne mai wuyar sha'ani. Muna yaƙar waɗanda sun san mu amma mu ba mu san su ba. Sun san abin da za su yi don su tabbatar da ba a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba. Amma abin takaici yau a Najeriya, mutane sukan sanya siyasa cikin kusan komai da komai, har ma da sha'anin tsaron ƙasa. General John Agim kazalika ya kuma ƙara jin hankali ga 'yan jaridun Najeriya.
You must be alive before you practice journalism. You must have a conducive atmosphere. I remember that in 2013-2014.
Ina sai kana raye ne sannan za ka yi aikin jaridar. In ka tuna da shekara ta 2014, ko anan hedikwatar tsaron Najeriya kana cikin taraddadi don waɗannan 'yan ta'adda kan iya yin komai a kowane lokaci. To bai kamata mu bari irin wancin yanayi ya dawo ba. Don haka abu ne mai muhimmancin gaske, 'yan jaridu suke karfafawa sojoji gwiwa. Wannan jan hankali dai yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka samu saɓani tsakanin sojan Najeriya da kuma kamfanin jaridar Daily Trust. Air Commander Ahmed Tijani Babagamawa wani masanin tsaro ne.
Kullum muna magana cewa mutane su takatsantsan abubuwa na tsaro ba abun wasa bane, kuma irin waɗannan labaru a duk lokacin da aka yi su ya kamata a tace su a ga cewa ba su karo da abubuwa na tsaro ba. Su abubuwan da rundunar sojojin faɗi wannan gaskiya ne, dan rundunar dole su ci shi su karawa sojojin tsaro su san dukkan abin da za su faɗa ne domin su taimaki sojojin da wannan yaki da muke da yan ta'adda. Saboda haka dole ne su duba su tabbatar bai shafi sha'anin tsaro ko kuma wasu bayanai da sauransu wanda zai taimaka yan Boko Haram ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaida. Yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger, inda shirin bayar da jinginar wani otel mallakar gwamnatin kasar ya haddasa cece-kuce. A yayin da hukumomi ke bayyana matakin a matsayin wata hanyar ceto otel din daga barazanar durkushewa, wani dan majalisar dokokin kasa jigo kuma a jam'iyya mai mulki ya soki wannan yunkuri. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wani kamfanin kasar India da ake kira Bravia ne gwamnatin ta Niger ta bayewa jinginar wannan otel da ake kira Otel Gawaye akan miliyar ko kuma biliyan 5 na sefa, wadanda ya kamata a biya a tsawon shekaru 30 a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma, inji ministan yawon bude ido Ahmed Boto.
Wanda ka kudin shi shekara 30 yake so a bashi, gwamnati ta amince da shekara 30, kuma aka ce mishi to tunda ka duk shekara 30 kai ma gwamnati shi ma ba ya bar maka shi ba haka nan, ko ka kashe kudi ka nemi ka fuddo kudinka kuma hallo sai kai mai gwamnati wani abu. Sai aka ce in ayi rijeniya yanzu an kare in shekara 7 bayan haka nan za a biyan ko shekara miliyon 250 ga gwamnati har ayi shekara 15. Gwamnati yayi yanda yake nan da shekaru 30 wanda za su zuwa nan, wanga wanda za a dauka otel kinga ya gyara shi kuma ya ba gwamnati shi yadda yake.
Sai dai dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PNDS mai mulki Alhaji Bukari Sani Zilli ya bayyana rashin jin daɗi akan wannan mataki da yake kallonsa tamkar kacara dukiyar kasa.
Otel Gawaye din nan fiyarta ce babban farin ciki ne a gare mu mutanen Nijar. Ai babban mugun abu ne a ce wannan otel din minista ya fito yana cewa wai otel din nan an ba waɗansu mutane na ƙasa waje an sa hannu a gare su, duk shekara za su zakaba da miliyan 250 kenan, kowane wata za su samu miliyan 20. An ce jingina ko wallafi zuwa gaba sai ka ji an ce maka an yi takarda daga ƙasa wani ya saida shi.
Gwamnatin ta Niger ta ce halin da otel Gawaye ta tsinci kanta ciki a shekarun baya-bayan nan wani abu ne da ya haddasa wa kasar asarar makudan kudade, mafarin yanke shawarar bayar da ita jingina.
Shekarar 37 a yanzu in kai lissafi kudin da ta badda wanda yake ba ta same su ma ba sun kai wajen miliyar 10. To ma'aikata an yi ta don ta kawo riba a ƙasa. In ya zama to ba ta aiki kullum ma gwamnati karkai da ita ko gwamnati ke mata hanyar ta tsaya, kaga akwai matsala cikin wannan abu.
Da alamu hujjojin gwamnatin ba su gamsar da 'yan ƙasa ba, sabili kenan da dan majalisa Bukari Sani Zilli ya ce da sake.
Duk inda ya kamata a tafi sai na ni da kaina za na rubuta ma prime minister takarda a matsayina dan ƙasa ba ni da fite ba, in aika mu shugaban ƙasa, saboda wannan ba a yi tunani ba. Wai mu kayanmu ne za mu saida, mu muka tattalle shi ba ta yiwuwa ka ce otel Gawaye wani toto ke gare shi, wani hankaka ke kwana ciki, wani tsami yake yi, wani otel ke akwai a garin nan wanda ya yi shi.
Otel Gawaye da ke tsakiyar birnin Yamai na da matsakaitan ɗakuna 200 da ɗakunan alkurma 32, sannan tana da ma'aikata 200, banda yasa ake ganin yiwuwar matakin zai jefa dimbin 'yan Nijar cikin hali na kuncin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sulaiman Muna Barma. Har yanzu dai muna na a jamhuriyar Niger. A wani mataki na ƙarfafa ilimin yaya mata, hukumar ilimi ta Niger ta ba da kyaututtuka ga wasu ɗalibai mata da suka yi zarra a karatun boko. A ƙarƙashin jagorancin ministan ilimi na sakandare a Niger, Sanushi Samro, shine aka gabatar da wannan bikin. Ga rahoton Tamar Abari.
Kimanin 'yan mata 35 ne da suka fito daga sassa daban-daban na ƙasar nan, wanda kuma suka nuna hazaƙa suka samu kyaututtukan. Ministan ilimi matakin sakandare Sanushi Samro shine ya jagoranci bikin.
Activity ne wanda ake sarawa wajen ministarkinmu da taimakon wasu masu hannu da shuni wanda yake taimaka ma ministarkinmu cikin fannin ba da ilimi na wajen ɗan mata. Mun san a cikin ƙasarmu muna da matsala kwarai wajen makaranta ɗan mata. Shi ne aka yi wanga program wanda ake ce ma SWED yana taimakawa saboda a rika ba diya mata hamzari da uwayensu na su rika zuwa suna yin karatu.
Ministan ya ci gaba inda ya ce damawa da mata na taka rawa wajen ci gaban ƙasa, musamman kuma aka ilmantar da su.
Kun san da ƙasar Niger kishi 51 bisa 100 duka mata ne, kenan ba mu iya mu ci gaba karkaranmu in diya mata ba su yi karatu ba. Karatu shi ne zai kai mu ci gaba a cikin ƙasarmu cikin kowane fanni. Kenan dole ne yau gwamnati ta sa ƙarfi bisa education ta mata.
Shi ma dai Ibrahim Kaigama, daraktan ilimi na sakandare na jihar Damagaran, kiraye da 'yan matan su jajirce wajen neman ilimi.
To kin so sosai. Wannan abun na farko muna so 'yan matan su san da cewa an kula da su, su jima suna karatu, kuma su tsaya su jajirce su yi aiki, su samu su ji amfanin ilimin da ake ba su. Irin wannan hikimomin yake sa uwaye masu kula da sa yaran su 'yan mata lokal saboda su samu su ci amfanin ilimi.
Sani Magaji shine kungiyar iyayen dalibai a nan jihar Damagaran.
Sai mu ce yaran sun yi kokari, kuma gaskiya bane su ma sauran baya su maimaita abin da kuma wannan ke suka insha Allah alkarim. Wannan kyautar kuma gaskiya tana tara su daga barci, wanda ba sai kuma suna jin ciwo suna jin takaicin gobe su insha Allah alkarim. Sai muka nuna musu akan su maida hankali akan ilimi, su bada hankali kan karatu, wannan abin da suke shiga na cikin sauraron wannan samanta da shi karatu aka sa su su yi karatu don saboda abin ya ce insha Allah.
Su kuwa ɗaliban da suka samu kyaututtukan ga abin da suke cewa.
Sunana Maryam Abubakar. Na ji daɗi da aka kwamfansi na, kuma yanzu zan ƙara ƙoƙari kuma dai. Ƙoƙari da uwayena da abokaina da suka taimaka min da mu shina na kuma dai. Zan ƙara ƙoƙari sosai a mata Faransai, Angila, duka da ina gari da sauran masu shafiya. Ina gode musu, Allah ya saka da alkhairi.
Sunana Rabia Rabi Ibrahim. Daga Lisai da Huram Magarya. Wannan abin ya yi a dinga ci gaba saboda ba mutane ƙarfin gwiwa sosai. Na ji daɗi ma zan ci gaba da kallon abin da mu suna suke koya min, ina ɗauka in je gida don in dawo wannan gurin. Sauran abokaina zan ce kawai su tashi su yi ƙoƙari suke karatu yadda kowa ke yi, su ma da su samu su zuwa ba su wannan abu.
Aisha Baruwa. Sai je mamu na baba Magariya. Ina kwatan Allah ya ba mu sa'a gaba ɗaya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne, ilimi dukiya.
Madalla a gaida Tamar Abari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Himma.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Abdusumana, dan asalin ƙasar Niger, mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka.
Kungiyar da nake na kawa sunanta makaranta. To kungiya ke da kokowa da karin haƙin mata da yara kankana. Guri da aga kungiyar ga ita ne ta kawo kaman kokarinta ta zuwa kigaban ƙasa, zuwa kawo ma mata koyon aikin hannu da ko koyon sana'a. Kuma ana ba su karatu, ana koya musu karatu Faransanci, koko a cikin harshe yanda suke iya rubutu, kuma suna iya wadansu kilgo. Tunda wanda yake zai sana'a in babu kilgo mutum bai ga inhanin abu. To ya kamata su san inda suke iya nawa sun ka sai kaya, nawa za su saida ta domin su kiri ba cikin abun ga kananan mata. Ko muna musu galgadi kuma nuna musu menene amfanin zuwa makaranta neman ilimin boko, kuma amfani da ke shiki a zamna a yi karatu a ida. Tunda yanzu abunda namiji ke yi ya mace na iya yin ta. To muna ka musu wannan kokarin abun ga taimako. kuma muna aiki tare da waɗansu kungiyoyi masu zaman kansu da adda ra'ayin da muke da ra'ayi guda, ina muna aiki tare da zuna. To ka san yadda mun ka fara hirar, ni ina nan America ina zama, kungiyar mu ko makaranta mun kafa ta ne 2014. Mutumin da ke kula da tahiyar aikin can Niger shine maga takardarmu da ake cema Saidu Hamani. Yana bakin kokarin shi, kuma mun saniya tun da ina nan ga da mun ka samu inci kafa abun ga kungiyar ga mai zama kanta, ba mu samu mun kai bucin fara ayyukan ba.
To malam Abdu, izan tambaye kai, me yasa ka kafa wannan kungiya, me dalilin kafa wannan kungiya da kai?
Dalilin ta yanda nake ne ta don in ka mun san mata suke komi, kuma mata balle waɗanda suke su kauyunan nan suna da matsaloli da yawa, kenan mu ka musu abun ga babu a mu ka musu taimako inda za su samu su ma su wadata a rage musu nauyin aikin kauyunan nan, su samu su sa horarwaran sana'a. Kuma yanda nake abun da ya tura ni tunda wata shekara na samu na aiki da wata kungiya mai zama kanta da kike nan ga America can Niger. To na ga waɗansu ma ɗan kasan waɗansu gari suna sa hannu suna taimaka mutane, kenan ni ɗan kasan Niger ne, kenan ni ma ina iya wannan, ina iya ka kokari.
To kuna samu wani taimako daga kungiyoyi masu zaman kansu na America ko a gwamnati a Niger ko ko wasu kungiyoyi daban, ko ma in ce al'ummar Niger wanda ke nan America kuku wanda ke kasashen waje suna taimaka muku wajen ci gaba da wannan aiki da kuke?
Insha Allah, inda yanda nake tunda ba mu fara ayyuka wacin ba, takardu ne mun ka shiga mun ka nemo mun ka same su. To watan mai zuwa cikin shekara ga insha Allah wata cikin Satumba muna da niyya mu yi bukin fara aikin. To waɗansu kungiyoyi da ke can zama kansu da suke tahiya, ana samu akwai taimako da mutane na iya kawowa, ko ba na kuɗi ba ne, akwai taimako na ilimi ko wani abu. To muna kiran ga su gwamnati ko ga kungiyoyi masu zaman kansu da ke taimaka mata da yara, muna roƙo wajensu idan mun fara tahiya su kawo gudunmuwarsu domin su tanye mu. Amma yanzu da an ka fara komi da komi a cikin aljihuna ne na yi takardun da komi da komi da kayan da za mu fara ayyuka, ni ke hidda su cikin aljihuna da Allah ya kai mu lokaci.
To a takaice, wani kira gare ka ga matasa 'yan Nijar da Najeriya kamar da Chad wanda su ma sun samu sauyin rayuwa da suka zo kasashen waje kamar na Amurka ko a Turai kuma a kasashe na duniya baki ɗaya, sun ka samu ci gaba, wani kira gare ka zuwa gare su ma su yi koyi ga wannan abu da kake domin taimaka ma 'yan uwansu da suka baro a gida?
Kira da nake ma mutane shine gida ne kuwa, ko ina ne ka tahi kai mutu ka zamanto mutun ne da ke da tunanin gida a jikinka. Yana abun da ka koya kana iya koma gida, sai ka bar an gida su ma shi ke imani abun ku. Ka kira na gare su kuwa, kuma nan da kake ka bi dokokin gare da kake, kar ka shiga wata fanni da ba naka ba da ke sa ka masaloli kuwa. Kira na gare su kenan kuwa.
Wani kira gare ka ga matasa wanda su ma suke so su zo nan kasashen waje su ma su samu sauyin rayuwa?
To madalla kira da a gare ne wajen matasa, yanda nake ne su sa kokari ka nema ilimi, to kenan su sa kokari ga wannan karatu ko koyan aikin hannu, tunda in kai balaguro ka zo wata kasa ya kamata a ce kana da wani abu da ke iya taimaka ma kaman ka shiga rayuwar garin ba da wani matsaloli ba. Kenan a kama karatu kuma a kama sana'a kafin a zo.
To Malam Abdu Sumana kenan dan asalin kasar Niger wanda kenan zamne a babban birnin Washington DC kuma ma'aikaci ne a gwamnatin Amerika. To Malam Abdu Sumana mun gode kwarai kuma Allah ya kara hada mu.
Na gode maka Adili Toro da ka bani inci in yi hira da kai.
Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla agogon mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 10:25 yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Mahmud Saluhu ƙauren Namoda Zamfara inda yace wata miyar sai a makwabta ziyarar da dattawan jihar Borno suka kaiwa shugaba Buhari akan halin da jihar su take ciki ya nuna cewa dattawan sun damu da tabarbarewar tsaro da jihar ke fama da shi. Ina ma a ce dattawan jihar mu ta Zamfara za su yi koyi da na Borno amma sun maida hankalin su wajen hidimar siyasa. Sai daga Garba na Hali Kamba inda yace a yau ina ƙara jinjinawa ƙungiyar kwadagon Najeriya na jajircewa akan kwato wa ƙananan ma'aikatan Najeriya haƙoƙinsu ga gwamnati. Sai wasiƙa daga Musa Sale Fataskun inda yace haba jami'an tsaron ƙasar mu Najeriya shin ba ku san halin da ake ciki bane a arewa maso gabashin ƙasar nan domin naji mayakan Boko Haram har wa'adi suke bawa ƴan gari akan su fice daga garuruwan su. To gaskiya wannan zamu iya cewa abun kunya ne gare ku. Sai sako daga Dauda Hudu Unguru jihar Yobe inda yace assalam BOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga jami'an tsaron kasar mu Najeriya da cewa ya kamata ku samu fahimtar juna tsakanin ku da ƴan jarida domin ma'aikatan jarida abokan aikin ku ne ba abokan gabar ku ba da fatan za ku daina cin zarafin su. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Lawal Sani na Kawu Daura inda yace assalam murya Amurka mun yi farin ciki yadda shugaba Muhammadu Buhari na ƙasa ta Najeriya ya aminta da ƙarin albashin ma'aikata na naira 30,000 mafi ƙaranci kamar yadda ƙungiyar kwadago ta nema a Najeriya da fatan majalisa za ta gaggauta sa hannu don ya zama doka.
Kuma da kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudi Arabia da ta gudu zuwa ƙasar Thailand 'yar gudun hijira ce, inda ta buƙaci ƙasar Australia da ta bata mafaka. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Australia, Homeland Security, ta ce za ta duba wannan bukata ta Majalisar Ɗinkin Duniya don ba ma wannan matashiya Rahaf Muhammad Al-Qunut mafaka. Wasu takardu da aka gabatar a gaban kotu sun nuna cewar Paul Manafort, wanda ya shugabanci kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump a shekarar 2018 na waɗansu watanni, ya bayyana da wani abu ya ba wani abokin hurdarsa mai alaka da ƙasar Rasha da kuma masu leken asirin ƙasar wasu bayanai. A daren jiya Talata ne shugaban Amurka da jigajigan jam'iyyar Democrat suka bayyana manufarsu a kafofin watsa labarai, inda suka ce suna goyon bayan tsaron ƙasar bakin iyakar ƙasar amma babu alama za su iya kasancewa ƙarƙashin inuwa ɗaya kan adadin kuɗaɗe da za a kashe wajen gina katanga. Shugabar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yana kan hanyarsa ta isa gida daga ƙasar China.
To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.